Wannan dambarwa ta tsakanin hukumomin Nijar da tarayyar Turai ta samo tushe ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen Nijar ta sanar cewa ta gano alamun rashin haske tattare da wani tallafin kudade miliyan guda da 300,000 na euro da kungiyar ta bayar domin mutanen da ambaliyar damanar da ta gabata ta yi wa barna. Kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa CICR ko kuma ICRC da kungiyar kula da ƴan gudun hijira Danish Refugee Council DRC da Cooperazione Internationale COFI su ne kungiyar ta EU ta baiwa waɗannan kuɗaɗe, abinda hukumomin Nijar suka ce an yi shi cikin yanayi mai hazo. Hasali ma jakadan kungiyar da kansa ne ya karkasa wannan tallafi a tsakanin jihohi, duk kuwa da cewa a ka'ida akan yi irin wannan aiki ne da haɗin gwiwar gwamnati. Da yake bayyana ra'ayinsa kan wannan al'amari, shugaban gamayyar kungiyar Rezo Esperance Bashir Muhammad na cewa tarayyar Turai ba ta yi la'akari da sabuwar tafiyar Nijar ta yau ba a yayin bayar da wannan tallafi.
CICR da COFI kungiyoyi ne wanda tushensu daga can kasashen Turai. To shi kawo gwamnatin Niger ya ce nan gaba a rinka aiki da kungiyoyi na kasar Niger, saboda su ne ke nan dindindin kuma su ke tare da al'umma.
Da take mai da martani, kungiyar EU ta bayyana takaicinta akan abubuwan da ta kira zarge-zarge marasa tushe, sannan ta kara da cewa bai dace a siyasantar da ayyukan jinƙai ba. Kungiyar a sanarwar da ta fitar ta ce a kullum tana shirye domin baiwa al'ummar Nijar taimako. Ayyuka ne da ta ce tana damƙawa rassan kungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran kungiyoyin ƙasa da ƙasa su tafiyar da su ba tare da katsalandan ba. Tuni kungiyar ta janye jakadanta daga Nijar domin yin abin da ta kira tantaunawa da shi. Matakin da wani ɗan ƙasa canga-canin boko ke ganin shi ne mafi a'ala.
Kaka mutum da kuɗin shi ka ce tilas sai ya kawo maka kayi musu kafafi a daidai lokacin da kake yar tsama da shi, sai in ga kamar talaka ne ake ma bakin ciki kiri-kiri. An so a yi watanda da waso so da kuɗin bayan Allah sai abu bai samu ba. Ni na ji daɗin martanin da Union Europeanne ta maida musu, domin shi ne daidai kuma ficewar jakadanta shi ne a'ala. Tuka a fara masa bitar kulle.
Ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Nijar ta ce ta ƙuduri aniyar gudanar da bincike kan wannan al'amari. Ta kuma buƙaci kungiyar tarayyar Turai ta gudanar da bincike a nata ɓangaren domin gano gaskiyar lamari dangane da yadda aka kasafta waɗannan kuɗaɗen tallafi.
To ina ganin abin tana yiwuwa in an tattauna daga baya. Za a iya ɗan gane majuna.
Wannan cece kuce na wakana a wani lokacin da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta tsaurara matakan zuba ido akan ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu. A tsakiyar watannin na Nuwamba, ma'aikatar cikin gida ta dakatar da ayyukan wasu kungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa, cikinsu har da ACTED ta ƙasar Faransa, ko da yake ba a bayyana dalilan ɗaukan matakin ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.